والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم شادي جوات رمضان هجرة منذ صلى الله عليه وسلم جبودايا دريهدو دتلاتن دكرا wanda yayi daidai da 28 ga watan Mai shekara ta 2018 miladiya. Muna cikin tafsiri a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin da yafi shahara da masallacin Malam Bako. Allah ta'ala ya gafarta masa, Allah ta'ala ya ji kansa, ya sa aljanna ya zama komansa. Kafin mu fara yin fassara, akwai wasu tambayoyi da suka yi kwantai waɗanda suke buƙatan a amsa su. Daga cikin tambayoyin akwai wannan tambaya ɗin cewa, assalamu alaikum, Allah ya saka wa malam da alkhairi. Menene hukuncin wanda ya sumbanci ko ya rungumi matar shi cikin Ramadan sa'annan maniyyi ya fito? To, idan mutum ya sumbanci matarsa a cikin Ramadana sai kuma ya zamanto mai ƙarfin sha'awa wanda har zai iya janyowa fitowar mazi ko fitowar mani, malamai sun tabbatar da cewa lallai wannan bawan Allah ya yi laifi. An gane wannan ayi, yana da ƙarfin sha'awa wanda zai iya janyowa fitowar mazi ko fitowar mani, lallai wannan bawan Allah ya yi laifi. Ana jiye mai tsoron daga wannan zai iya afka mata har ya zamanto ya take ta. Kaga da zaran ya take ta sai ka fara ya hau kanshi. To, idan ya zamanto wato ya tsaya ga maniyi kawai amma kuma wato bai take ta ba, kawai ya zamanto al'amarin ya tsaya kawai ga fitar da maniyi amma bai take ta ba, mazhaba na jumhur sun ce wannan azumi ya lalace. Bayan sallah zai rama azumi guda ɗaya. Amma mazhaba na Ibn Hazm ya nuna cewa babu wani dalili la fil kitab wala fi sunna wanda ya nuna lalacewar azumin. Amma maganar laifi ya yadda an yi laifi. Amma azumi ya lalace yace sai an kawo nassi. An gane wannan ko? So haka mazhaba Ibn Hazm yana ganin babu wani dalili a cikin kitab ko sunna ko ijma'i ko kiyasi wanda ya hukunta bacin azumi don mani ya fito. An gane wannan ko? To, Nasiruddin Albani, Nasiru Sunna, Allah ya masa rahama, shima a cikin littafinsa, shima a cikin ainihin Majmu'ul Fatawa, a cikin wannan kai a sahiha din shi, shima da aka tambaye shi wannan, shima ya dauki wannan fahimta din cewa lalle an yi laifi amma maganar karyewan azumin yana buƙatar nassi. An gane wannan ko? To, dama shi addinin musulunci ana gina shi ne akan nassi, ba a gina hukuncin musulunci da ka. Idan ka ce azumin mutum ya karye, kawo hujja ƙarara. Idan ba ka da hujja ƙarara, to ya kamata ka yi shiru addinin musulunci halattawa da haramtawa da wajabtawa da mustahabantarwa da karhantarwa hukuncin Allah ne, ba hukuncinka ba ne. Saboda haka Allah ta'ala shi taimake mu. To, assalamu alaikum, Allah ya ƙara wa malam lafiya da ilimi. Ina da tambaya kamar haka. Malam, menene hukuncin aikin banki ga musulmi? Menene hukuncin amsan bashin banki loan ga musulmi? To, dangane da abin da ya shafi aikin banki, wato fihi tafsil, idan ya zamanto banki ne na musulunci, irin misalin mutum ya ce menene hukuncin aiki a jaiz, ya zamanto banki ne wanda yake an tsara shi akan dokoki na addinin musulunci, to irin wannan ƙaulan wahidan za mu ce ya halatta. To, amma idan irin bankuna ne na riba wanda suka yadda da ainihin cin riba kuma suna mu'amala da riba, to irin wayannan bankuna gaskiya manya-manyan malamanmu na duniya gaba ɗaya irin su Ibn Baz, Ibn Usaymin, Nasiruddin Albani, Sheikh Rabi'u bin Hadi Al-Madkali Sheikh Mukbir bin Hadi Al-Wadi'i da dai manyan malamai irin su Sheikh Fauzan irin su Abdul Muhsin Abbad al-Badr da ire-iren su malamai da dama na sunna malaman salafiya na duniya gaba ɗaya fata wanda suke bayarwa baya halatta yin mu'amala da bankin riba bi ma'ana baya halatta mutum yayi aiki a irin wannan banki din an gane wannan ai ballantana ma a ce wato yazo ya karbirance baya halatta mutum ya karbirance a wannan banki din amma malamai sun tattauna game da mutum yayi ajiya a banki banki na riba ya halatta suka ce ya halatta mutum yayi ajiya a bankin riba idan ya zamanto ba shi da wajen da zai ajiya yana ganin kudin na da yawa in ya ajiye a gida kudin zai salwanta ko abin da ya kama da wannan to lalura ya hukunta zai iya ajiyewa a nan wajen an fahimci wannan ko to saboda haka wannan shine fata wanda malamai suke bayarwa to wasu mutane suka yi tambaya to idan mutum ya nemi sana'a bai samu ba fa ya buga bai samu aikin yi ba to da yayi wannan aiki na riba da yayi sata wanda yafi sauki to wasu na cewa gare yayi wannan aiki to amma zai yi a ce mutum ya rasa aiki akwai ayyuka da yawa insha Allah mutum zai iya nema Allah shi taimake mu assalamu alaikum Allah ya kara maka fahimta mai kyau menene hukuncin wanda yayi mafarkin tashin kiyama mai mafarkin yake nunawa ne to gaskiya ni ba ni daga cikin masu fassara mafarki wato Allah ta'ala ya ba wasu mutane baiwa idan ka yi mafarki ka gaya musu mafarkinka sai ka ga cikin ikon Allah sun fassara maka to gaskiya ba ni daga cikin masu ilimin wannan fassara na mafarki sai dai insha Allah muna fatan alkhairi ga wannan mafarkin tunda duk mutumin da ya mafarkin tashin kiyama insha Allah wani abu na tsoron Allah zai shige shi ko idan wani abu na tsoron Allah ya shige ka ya zama alkhairi a gare ka saka gayan abin da zamu ci a nan wajen wannan mafarki alkhairi ne gare ka insha Allah Allah ya sa ya zamanto sababi na karuwan imaninka ya zamanto sababi na tuba daga ainihin zunubanka da kurakuranka assalamu alaikum Allah ya kara wa mara lafiya tambaya na shine kamar haka menene hukuncin kalanda na lokutan sallah a musulunci gurin yin sallah shin daga gaske ne Sheikh Allama Usaimin ya nuna rashin halaccin amfani da kalanda gurin kiran sallah da yin sallah to zance na gaskiya maganar kalanda din nan asali ba shi ya kamata mu yi amfani da shi ba ya kamata ne musulmi su ringa duba ainihin lokutan sallah kamar yadda shari'a ya tsara an gane wannan ko to amma sakaci irin na musulmi sai ya zamanto ba sa duba lokacin sallah kawai sun dogara da kalanda shi yasa Sheikh Al-Allama Ibn Usaimin banda shi har da irin su Nasiruddin Al-Albani da wasu daga cikin malaman sunna da yawa sun nuna rashin halaccin yin amfani da kalanda wajen kiran sallah da yin sallah din an gane wannan ko suka ce maimakon wannan mu da kanmu mu ringa duba lokutan sallah mu yi aiki da abin da muka duba to amma matsalan shine sakaci ya riga ya kama mutane mafi yawan mutane ba sa duba lokacin sallah din an gane wannan ko to sai ya zamanto kalanda din shi ya zamanto ya fi sauki ga al'umma a yanzu dai halin da ake ciki an gane wannan ko amma da za mu yi amfani da wannan nasiha din na Sheikh Al-Allama Ibn Usaimin da shi ya fi alkhairi gare mu domin zai taimaka mana mu fita daga takalidi wato ita salafiya ko da yaushe ba ta son ka rufe ido kai ta bin wani mutum ne na ba san gane ka ce kawai ni yanzu kawai kalanda zan tafi ana so kai ma da son samu ne ka dage kai ma kai amfani da ilimin ka wajen gano al'amura an gane wannan ai so ka addinin musulunci ba a son makauniyar biyayya wannan shi yasa salafiya ke yakan wato makauniyar biyayya mutum ya ce ya rike wani malami in ba shi ba rijiya suke cewa duk mutumin da ya rike wani malami ya ce in ba shi ba rijiya ba annabi ba kamar yadda Ibn Taymiyyah ya ce ka rike wani mutum ka ce za ka mai biyayya mutlak kuma wannan mutumin ba annabi ba yana iya kai mutum kafirci an gane ai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine cikakke wanda duk abin da ya faɗa babu kuskure a cikinsa amma duk zurbin ilimin malami da fahimtar malami wata rana zai yi daidai wata rana zai yi mai zai yi kuskure idan ka rufe ido kana bin shi ba bincike me zai faru gare ka nan gaba zai zama to kana bin mutum akan bata to kuma wannan baya halarta a cikin addinin musulunci addinin musulunci ana so ka bi mutum ne akan basira qul hadhihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal mushrikin saboda haka wannan shine abinda wa'annan malamai suka faɗa sannan ga wata tambaya kuma Allah ya ƙara wa malam ilimi da tsoron Allah muna neman a sanya wani dan uwa namu a cikin addu'a domin an jarraba domin an jarabce shi da satar da barayi suka yi masa a shagonsa kuma an kwashe masa gaba daya wa iyaz billah barayi sun zo sun kwashe masa kaya gaba daya kayan da jama'a suka kawo masa kuma wato suka kawo masa dinki domin shi tailor ne ba wannan kadai ba har da ma kekunan aikin sa wa iyaz billah kekunan aikin guda biyu an sace jazakumullahu khairan to wannan bawon Allah muna yi masa addu'a Allah ya saka masa sannan wa'annan wanda suka aikata wannan abu Allah subhanahu wataala ya shirye su in masu shiriwa ne sannan kuma Allah ya sa tsoron Allah ya shiga cikin zukatansu su dawo ma wannan bawon Allah da kayansa domin wannan ba karamin ta'addanci bane wato a cikin abubuwan da suka aikata akwai barna wajen guda uku ba barnan farko wato sun hana shi sana'arsa hanyoyin da yake samun halal sun sace kayan aiki kaga idan an sace kayan aiki yaya aiki zai yi har ba zai yi ba sannan kuma na biyu sun hada shi gaba da mutane dan akwai mutumin da zai ce shi bai san da wannan ba sai an biya shi na uku an tilasta mai sai ya nemo kudin da ba shi da shi kila dan wani ya ce a biya shi dole sai ya biya shi zai je sha wahala ya ta neman bashi ya ta neman kudin da zai biya waɗannan mutane idan bai samu ba wannan zai iya sabbaba a kai shi wajen yan sanda ko a kai shi wajen hukuma a mashi wulaƙanci kaga ashe wannan abin da waɗannan suka aikata ta'addanci ne kan ta'addanci to da haka waɗannan bayan Allah da suka yi wannan aiki idan har sun ji wannan bayani su ji tsoron Allah su tuba zuwa gare shi su dawo da wannan abin domin rashin dawo da wannan abin fitina ne kuma zai zama to musiba a gare su gobe kiyama an gane ko domin sun ci haƙƙin mutane sannan kuma sun hada wannan mutane fada da jama'a sannan kuma sun takura masa sun tilasta mai ya je ya nemo abin da ba shi da shi Allah ta'ala shi kiyaye wannan kenan sannan assalamu alaikum malam mace ce mijinta baya kusantar ta har tsawon wata hudu menene hukuncin wannan aure daga Maryam Soba local government Kaduna state to kun ji maganan baiwa Allah mace ce mijinta baya kusantar ta har tsawon wata hudu shin wannan miji ya kyauta a ce har tsawon wata hudu ya nisanci matarsa idan wannan miji yana da wani uzuri da zai sa ba zai taki matarsa ba ya zamanto wajibi ya zauna ya yi mata bayani idan bai zauna ya yi mata bayani ba har ya zamanto ya shiga haƙƙin wannan mata tana sha'awan shi amma ya zamanto bai biya mata bukata ba to wannan miji ya zamanto dan ta'adda ya zamanto yana so ya taimaka ma wannan mata wajen saban Allah dan zai iya taimaka ma wannan mata wato idan ya zamanto tana da karancin takawa ma tana iya fadawa cikin zina kuma idan ta fada cikin zina wane ne ya taimaka wajen fadawa cikin zina shine Allah ta'ala yana cewa wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan ku taimaka ma juna akan da'a da tsoron Allah kada ku taimaka ma juna kan zunubi da kuma ketare iyaka duk namijin da ya zama to sababin da ya sanya matar shi ta koma tana kallon wasu maza tana sha'awar maza saboda ya ki biya mata bukata to wannan miji yayi ta'addanci kuma yayi laifi kuma lalle zai shiga cikin tsinuwar Allah dan ya zamanto sababi na ainihin fadawan matar cikin haramun malamu usulu fiki suna cewa alwasa'il laha ahkamul maqasid ko kaga shi mijin ya zama to shine wasila wanda har matar ta zama to tana sha'awar wasu daga bayan matar ta fada cikin zina saboda shi saboda haka wannan bawan Allah wato wanda yake aikata wannan ga matar shi to lalle ya kamata ya ji tsoron Allah subhanahu wataala kuma ya tuba zuwa ga Allah ya koma zuwa ga matar shi na'am ila bashi da lafiya ne idan bashi da lafiya ne matar shi ce ya gaya mata cewa ban da lafiya wato ki hakuri zaki ga cewa bana kusantan ki na lokaci kaza wallahi na shiga cikin matsala ne ina neman magani ne sai hankalin matar ya kwanta ta san akwai dalili ina ba ta gani to amma wani idan matar shi ta masa magana banga zai mata ce wallahi zaki mu rashin kunya ne ina ba ta gani wannan ita ta nemi haƙƙinta wanda kuma haƙƙi ne wanda Allah ya daura dole sai yayi shi kuma sai ce wai an masa rashin kunya anan wajen in bata ma rashin kunya anan ba ai na ta rashin kunya haƙƙinta ne menene dalilin zuwa ta gidanka shin ta zo gidanka ne don ta ci tuwo eh tana cin tuwo a gidansu ta zo gidanka ne don ai maka dinki mai tsada ila ma mahaifinta ma ya fi ka wadata ila ma kayan da ake dinkawa ba za ka iya dinkawa ba ta zo ne ta zauna a cikin AC kawai eh ila AC babanta ya fi naka kware da gaske duk wayannan abubuwa ga baki daya wala Allah tana samun fiye da naka kafin ta aure ka amma abinda ba a samun shi sai a wajenka in kuma ka rabu da ita a samu a wajen wani in kuma ta saba ma Allah ta samu a wajen wani wanda bai dace da shari'a ba misali to kaga anan wajen wato wannan abinda ba a samu sai a wajenka shine take neman ka bata haƙƙin ta din kuma ya zama to baka bata ba idan baka bayar ba in ta gaba za ta iya hakuri ba ana ma iya raba auren an gane domin wannan shine abin da yafi muhimmanci sosai a cikin aure wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malubin ko nisa'ukum harsul lakum fa atu harsakum annashitun Allah ta'ala shi kiyaye an nuna cewa lokaci yayi insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya to yau za mu tashi a cikin aya ta 21 na'am walau anna qur'ana
a'udhu billahi samii'il 'aliim minash shaytaanir rajiim min hamzihi wa laqihi wa laqihi بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن قرآنا فجرت به نحر أو قطعت به ولو أن قرآنا فجرت به الجبال أو قطعت به نحر أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى لا
وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد wato akwai wata rana wasu jama'a daga cikin mushrikan makka wanda a cikin su akwai Abu Jahal da Abdullahi bin Abi Umayya wato su biyu sun zauna a gefen Ka'aba da suka zauna a gefen Ka'aba sai suka aika zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yazo sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho wajen su da yazo sai ainihin Abdullahi ya ce wato Abdullahi bin Abi Umayya sai ke cewa idan har kana so mu yi imani da kai a matsayinka na manzo to akwai sharuda suka ce fa sayyir lana jibala makka bil qur'an suka ce ka tafiyar mana da zuwa sun makka da qur'ani ka karanta alqur'ani zuwa sun makka gaba ɗaya su tarwatsi su tafi daga wajen an gano wannan ai idan ka karanta alqur'ani sai ya zama to zuwa sun makka sun narke ko zuwa sun makka sun tashi daga wannan wajen wato ka tafiyar da wayannan duwatsu har ya zamanto garin maka ya zamanto gari mai fadi ta inda zamu samu daman gine-gine inda zamu samu daman yin noma saboda garin maka yana da kunci an gano wannan ko suka ce lalle garin maka yana da kunci ka sanya a cikin ta wato idan ruwa a cikin ta ka sanya rafuka a cikin ta har ya zamanto muna iya yin dashe mu yi shuka in har zaka iya yin wannan insha Allah za mu yi imani da kai suka ce kai din nan kamar yanda kake rayawa wato darajar ka yafi na Annabi Dawuda a irin naka magana to saboda haka shi kuma gashi Annabi Dawuda Allah ta'ala ya hore mai duwatsu wanda duwatsun nan suna yin tasbihi tare da shi sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya hore ma ainihin Sulaiman iska yana hawa wannan iska din to saboda haka idan ka ce kai manzo Allah ne ka hore mana iska domin mu ringa hawa wannan iska zuwa garin Sham mu je mu yi kasuwanci mu dawo saboda mu samu mu biya bukatar mu cikin sauki sa'annan mu dawo cikin wannan yini din hakika Annabi Sulaiman alayhi salam Allah ta'ala ya hore maka iska kamar yanda karaya inji su Allah ya hore maka iska kamar yanda karaya kenan ba gaskiya bane Annabi ke faɗa sai suka ce sannan kuma idan har da gaske kake yi to ka sanya Allah ya rayar da ainihin kakanmu kakanka ainihin Usayyi Usayyi din nan shine kakan Annabi na hudu ka sa Allah ta'ala ya rayar da shi ko kuma wanda ka so kai din nan daga cikin ainihin matattunmu ka sanya su rayu idan suka rayu za mu yi musu tambayoyi game da abin da ya shafi kabari game da abin da ya shafi wuta da aljanna idan sun nuna mana cewa gaskiya ne falillahi alhamdu idan suka nuna mana kuma cewa ƙarya kake yi to ba za ku mu yi imani da kai ba a lokacin nan sai Allah ta'ala sai ya saukar da wannan aya din walau anna qur'ana suyirat bihil jibal da a ce lallai akwai wani abin karantawa wanda za a iya tafiyar da dutse saboda shi aw qut'at bihil ard ko za a iya yanke ƙasa saboda shi a yanke ƙasa a huda shi ruwa ya ringa bubbugowa daga gare shi ya zamanto makka ya tashi daga kasancewar shi sahara don kowa ya san makka sahara ne sahara kuma babu ruwa to tunda babu ruwa to suna so Annabi ya roƙa musu Allah wato ƙasa ya huje in ƙasa ya huje sai ainihin ruwa ya bubbugo daga ainihin wannan ƙasa na makka sai makka ya tashi daga sahara ya koma kamar sauran garuruwa to shine Allah ya ce da a ce lallai akwai wani abin karantawa a duniyan nan wanda ake tafiyar da dutse domin sa ko kuma ake ainihin huda ƙasa a yanke ƙasa domin sa aw kullima bihil mauta ko kuma ayi magana da matattu su tashi daga kabari su zama torayayyu a yi musu interview da a ce akwai wani littafi banda wannan da a ce akwai wani littafi to qur'ani shi ya fi cancanta ya yi haka kun gane wannan ayi in har akwai littafin da zai iya yin haka to qur'ani shi ya fi cancanta akan haka shi ne Allah ta'ala yake faɗa cewa walau anna qur'anan dike cewa takadirin shi walau anna qur'anan suyilal bihi jibal aw qut'at bihi al-ard aw kullima bihi al-mauta da a ce akwai abin karantawa wanda ake tafiyar da duwatsu domin sa ko kuma ake huda ƙasa domin sa ko kuma ake magana da matattu domin sa takadirin sa la kana hadha al-qur'an da ya kasance wannan alqur'anin ne shi ya fi cancanta ya samu wannan sifa din wannan shine jawabu law mahzu takdiruhu la kana hadha al-qur'an an gane ai to wasu malamai suka ce takadirin sa walau anna qur'anan suyira bihil jibal aw qutiya bihil ard aw kullima bihil mauta lakafartum birrahman wato koda an samu abin karantawa wanda aka tafiyar da duwatsu domin sa kuma aka yanke kasa domin sa kuma aka yi magana da matattu domin sa koda an yi haka din wallahi za ku kafirce wa Allah mai rahama an gane ko kenan yin haka din ba zai sanya ku yi imani da Allah ba saboda mutane da yawa irin su sun tambayi mu'jiza sun tambayi aya an kawo musu aya din amma sun karyata ashe kuma da za a yi muku irin wannan gata din ba zai sanya ku yi imani ba abin da yake nuni akan wannan shine inda Allah ke cewa wa hum yakfuruna birrahman kazalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qablihha umamun litatluwa alaihim allazi awhayna ilayk wa hum yakfuruna birrahman an gane ai ashe kenan duk abin da aka kawo musu na mu'jiza wannan mu'jiza ba zai sanya su ji kafircewa Allah ba wannan shine abin da wasu malamai suka fassara sannan wasu malamai suka ce takadirin sa walau anna qur'ana suyira bihil jibal aw qutiya bihil ard aw kullima bihil mauta lama amanu da a ce akwai wani abin karantawa a duniyar nan da ake tafiyar da ainihin duwatsu domin sa ko ake yanke kasa domin sa ko kuma ake magana da matattu da shi kuma ya zamanto an zo an muku shi wallahi da ba za su yi imani ba su wa'annan mutane ba za su yi imani ba haka nan kuma da an aikata gare ku misalin abin da aka ambata ba za ku yi imani da shi ba saboda aikin ku yayi kama da aiki irin na wa'ancan kafiran walau annana nazzalna ilayhimul mala'ika wa kallamahumul mauta wa hasharna alayhim kull shay'in qubla ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah ha saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yana da iko sai Allah ya ce balillahi al'amru jami'a ka ce musu Allah shike da al'amura gabaki daya Allah subhanahu wa ta'ala yana da iko akan yazo da abin da suka nema daga cikin ayoyi sai dai Allah ta'ala bai yi niyyar haka ba saboda Allah ya san ko an kawo wa'annan mu'jizozin ba zai amfane su ba an gane wannan ko wato kawai abin da ya kamata gare su abin da zai amfane su shine miƙa wuya ga al'amarin Allah ba wai neman aya ba saboda haka balillahi al'amru jami'a kace musu al'amari na Allah ne gabaki daya kaga wato malamin kuma Allah ya ji kansa yana cewa a cikin littafin sa Raddul Azhan yace da yawa zakatan muminai sukan tausaya ma ainihin kafirai wanda suka nemi mu'jiza za ka ga su muminai idan sun ga kafirai sun ce annabi ya kawo musu mu'jiza iri kaza idan ya kawo irin wannan mu'jiza za su yi imani to sai ka ga wasu daga cikin muminai suna cewa da ma a ce a kawo wallahi da ma a ce Allah ya kawo wannan mu'jiza saboda su yi imani su wasu daga cikin muminai a tunaninsu idan an kawo wannan mu'jiza za su yi imani sai su ringa Allah da ma a ce Allah ya kawo an gane wannan ko sai su ringa neman tabbatan wannan aya din da kuma bayyananta saboda kwaɗayin imanin wa'annan mutane da kuma tausayi a gare su shi ya sanya sai Allah ta'ala sai ya yi musu raddi da wannan magana Allah ta'ala yake cewa afalam yai asil lazina amanu allau ya sha'u Allah lahadan nasa jami'a shin wa'anda suka yi imani ashe ba su sani ba cewa da Allah ya so da ya shiryar da mutane gabaki ɗaya ai ya kamata a ce wa'anda suka yi imani sun san da wannan cewa da Allah ya so da ya shirya da mutane gaba daya sawa'un an kawo wannan mu'jiza ko ba kawo ba ko in Allah ya ga dama ko an kawo wannan mu'jiza ko ba kawo ba in Allah na so ya shirye zai iya shirye ashe ba sai lalle da wannan mu'jiza ba an gane wannan ko saboda haka wala yanzalu allazina kafaru tusibuhum bima sanu qari'atu aw tahullu qariban min darihim su kafirai ba za su gushe ba tusibuhum qari'atun bima sana'u wata irin musiba mai kwankwasa tana musibantar da su ba za su gushe ba wannan musiba tana musibantar da su saboda abin da suka aikata aw tawallu qariban min darihi ko wannan musiba ta sauka kusa da gidajen su hatta ya ce wa Abdullah har sai alƙawarin Allah ya zo inna Allaha la yukhliful mi'ad lalle Allah ta'ala baya saba alƙawarin da yayi kaga wannan aya da Allah ya kawo afalam yai asil ladina amanu shin wa'anda suka yi imani ba su sani ba cewa law ya sha'ullah cewa da Allah ya so da ya shirye da mutane gaba daya masu imani sun sani aiko masu imani gaba daya sun san da Allah ya so da ya shirye da mutanen duniya gaba daya amma kuma sun san cewa Allah bai so haka din bane ko duk wani mai imani ya san da Allah ya ga dama yana da iko akan haka zai iya shirye da duniya amma kuma Allah ya riga ya gaya musu cewa bai so din ba Allah ta'ala ya riga ya gaya wa ainihin musulmi cewa ba zai yiwu a ce mutanen duniya gaba ɗaya sun yi imani ba ko da mai wa'azi ya fi kowa hikima ya fi kowa basira wajen kiran mutane bai isa a ce ya shirye da kowa ba Allah yana cewa manzo sallallahu alaihi wasallam walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin da Allah ya so da ubangijinka ya so da wa'anda ke doron kasa gabaki dai sun yi imani sai Allah ya ce afa anta tukrihu an-nas shin kai ne zaka tilasta wa mutane ya rasulullah hatta yakunu mu'minin har su kasance masu imani dukan su zai yi to Allah ta'ala a cikin sunnansa bai yi cewa kowa da kowa a duniya zai gane ba abinda dai Allah ya ce manzo Allah ya yi ya kira mutane zuwa ga addini kuma ya yi amfani da hikima wajen kiran mutane zuwa ga addini amma maganar imanin kowa da kowa Allah bai kaddara haka ba Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam udu ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan ka kira mutane zuwa ga hanyar ubangijinka da hikima ka sanya komai inda ya dace da kuma wa'azi mai kyau sannan ka yi jayayya da su da abin da yake mafi kyau an gane wannan ayi amma magana cewa kowa ya yi imani ba alƙawarin Allah bane an gane wannan ayi walau sha'a rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahida wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk wa lidhalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama min al-jinnati wan-nasi ajma'in da ubangijinka ya so da ya sanya mutanen duniya gaba ɗaya sun zama al'umma ɗaya kowa da kowa ya zama to musulmi mumini ahlus sunna sai Allah ya ce wala yazaluna mukhtalifin ba za su gushe ba suna sabani illa man rahima rabbuk sai dai wanda ubangijinka yayi marhama kawai shine ba zai sabani ba wa'anda ba za su yi sabani ba su ne kawai wanda ubangijinka yayi marhama walizalika khalaqahum kuma saboda sabanin Allah ya halicce su an gane ku Allah ya halicci mutanen duniya saboda me sabani na wuta su yi wuta na aljanna su yi aljanna shi yasa Allah ya halicci wuta Allah ya halicci aljanna Allah ya halicci kafirci ya halicci musulunci huwal ladzi khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min saboda haka ba za su guce ba suna sabani sai wani sai dai a wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walizalika khalaqahum kuma ya halicce su ne saboda wannan sabani kuma wattamma kalimatu rabbika kalmar ubangijinka ta riga ta tabbata cewa ko kalmar ubangijinka ya tabbata la amla anna jahannama cewa wallahi zan cika jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in daga aljannu da mutane gabaki daya an gane wannan ayi to kaga wannan ya nuna mana Allah ta'ala bai kaddara kowa zai imani ba amma kuma sai zamanto wasu daga cikin sahabbai sai suna so tunda kafirai sun ce a kawo musu wannan mu'jiza din da ce kai da ma a ce Allah ya kawo da manzo Allah ya roƙi Allah Allah ya kawo wannan mu'jiza don su yi imani su a tunanin su in an kawo mu'jizan za su yi imani su ba san cewa ko da an kawo wannan mu'jizan wasu mutane ba za su yi imani ba ma kanu li yu'minu illa an yasha Allah ko ba su kasance za su yi imani ba sai dai in Allah ya so a yi imani in sun ga dama za su ce ainihin haza sihiru mubin an gane ko za su ce wannan bai sihiri ne ko kuma sihiri ne wanda yake bayyananne ne saboda haka wannan kalma na afalam yai as wato kila wani ya ga ya isa yai isu ko yai asu asalin shi ma'anar shi dai ba tsammani ya isa a wato yana daiba zamani yayi a ya isa ya daiba zamani yayi asu yana daiba zamani an gano wannan ko to sai wani ya dauka cewa to ai kalman shine afalam yayi asul ladina amanu ashe ainihin wayanda suka yi imani ba su daiba zamani ba to laka shi kalman wato ya isa anan wajen malamai sun tattauna akan shi malaman luga an ce wannan ya isa yakan dauki wannan ma'anan daiba zamani sannan ya isa a cikin luga na kabilar hawazin hawazinawa suna fassara ya isa da ma'ana al-ilm al-ya'z huna bi ma'ana al-ilm an gane afalam ya'lam allazina amanu shi ake nufi anan wajen ba wai daiba zamani ba ai afalam ya'lamu wa yatabayyanu shin ba za su sani ba kuma su nemi bayani wato an ruwaito wannan daga Ibn Abbas ya fassara shi da afalam ya'lam Ibn Abbas da Mujahid da Hassan sannan Abu Ubaida shi ma ya faɗi wannan magana mu duba Jami'ul Bayan na Imam Tabari sannan littafin Muharrar Waji sannan Abu Ubaida wato ya rera wani waƙe na Malik bin Aus An-Nasri inda yake cewa aqulu lahum bi shi'bi iz yaysurunani alam yai'asu anni ibn Faris zahadani yace aqulu lahum bi shi'b wato ina ce musu wato a can yanki wato mahadan dutse da dutse hanya tsakanin dutse da dutse ina gaya musu iz yaysurunani lokacin da suke caca tare da ni shi mutumin jahiliya ne ina ce musu lokacin da suke caca tare da ni alam yai'asu ashe ba su sani ba alam yai hasu anni ibnu faris zahadami shin ba su san cewa ni dan faris zahadami bane ai ni dan faris ne zahadami sunan babana kenan kenan yana nuna irin alfahari duk wanda ya caca da shi ba zai samu nasara ba ya tuna da mahaifinsa shine shugaban ya caca misali an gane ko kaga wannan yai surunani ai minal maisir daga caca sannan Imam al-Qurtubi yace an ruwaito ya asrunani sun kama ni a matsayin bawa prisoner min al-asr sannan Raba ibn Abi shi ma ya rera waƙe irin wannan cewa alam yai asil aqwamu anni ana bunuhu wa in kuntu an ardil ashirati na'iya cewa shin ashe mutanen ba su daiba tsammani ba ashe mutanen kai alam yai asil aqwamu ashe mutanen ba su sani ba cewa anni ana bunuhu cewa lalle ni ɗansa bane wa in kuntu na'iyan an ardil ashira idan na kasance ina nesa daga ainihin kasar dangina ma'anan wannan ma'anan ayan afalam ya'lamu allazina amanu allahu yasha'u allahu lahadanna fa jami'a shin wa'anda suka yi imani ba su sani ba cewa da Allah ya so ai da ya shirya da mutane gaba daya min gairi an yushahidu al-ayat ba tare da sun ga wani mu'jiza ba in Allah ya so ba sai sun ga wani mu'jiza ba yana iya shiryar da su haka nan kawai an gane wannan ayyuka ai waɗanda suka yi imani wato su san cewa wato ba sai da mu'jiza Allah zai iya shiryar da su ba da Allah yana so duk su shirya zai iya tusa musu imani ba tare da mu'jiza ba sannan wasu malamai daga cikin malaman tafsiri sun fassara wannan yayi asu da ainihin abin da aka sani mashhur cewa dai ba tsammani ai afalam yai asil ladina amanu bil imani haula shin wa'anda suka yi imani ashe ba su daiba tsammani daga imanin wa'annan ba saboda sun san cewa anna allaha ta'ala law arada hidayatahum la hadahum sun san cewa Allah da Allah yayi nufin shiryar su ai da ya shiryar da su domin lalle mu'minai sun yi burin saukan wannan aya ne domin kwadayin imanin wa'annan mutane saka abinda ake nufi anan ai wa'anda suka yi imani sun ɗaiba tsammani da ainihin mashi'ar Allah na shiryar da mutane baki daya masu imani sun riga sun ɗaiba tsammani sun san ba zai yiwu a ce duk duniya kowa ya gane ba an gane ko da ma duk musulmi ya riga ya san da wannan ya san malamai suna yin wa'azi ne kawai amma shirya na hannuwa a hannun Allah amma kuma Allah bai kaddara kowa sai ya yi ya musulunta ba misali an gane wannan ko to haka ma'ana wannan shine ma'anan aya cewa Allah ta'ala bai yi nufi ga kafirai wato duk su imani ba saboda haka ta kadirin aya da a ce akwai wani abin karantawa da ake karantawa wanda dutse zai kushe da shi daga inda yake ko kuma ƙasa ya tsake ko kuma ainihin matattu su mutu gabaki daya sannan kuma ko kuma a fito da matattu daga zuran ƙasa su yi maka magana da wannan Qur'ani shi ya fi cancanta da wannan siffa banda sauran littafai amma kuma ko an yi haka ba za fa su yi imani ba kawai wahala za a yi kawai da sauransu ina ba san gane na'am
ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب
ثم لهكا وتكافري بذات كشبا مصيبة هنا سامنسو دا أبن دسك أي كتا كوكو مصيبة ننترنغ سوكا كسد جدا جنسو har sai alƙawarin Allah ya zo na nasara lalle Allah baya saba alƙawari sai Allah ya ce idan kana so ka san haka ya rasulullah wala qadistu zi a bi rusul min qablika hakika an yi izgili ga manzanni gabanin zuwanka an yi izgili ga annabi nuhu an yi izgili ga annabi ibrahim an yi izgili ga annabi musa an yi izgili ga annabi isa kai an yi izgili ga annabawa da yawa fa amlaytu lil ladzina kafaru sai na jinkirta ga wanda suka kafirta na jinkirta ban yi saurin musu azaba ba sun ma akan su sannan daga baya sai na kama su kamar annabi nuhu alaihi salam mutanansa sun masa izgili na jinkirta musu shekara 950 an gane wannan ayi amma kuma duk da haka ba su yi imani ba daga baya sai na kama su fa kaifa kana iqab ka tambaye su yaya azaba na yake shin azaba na mai sauki ne azaba na ba mai sauki bane hakanan duk mutumin da yake izgili ga addini eh wato na da da ne yanzu gabaki ɗayan su in ma Allah ya musu azaba a nan duniya ko kuma Allah ya musu kiwon ragon layya ya kama su gobe kiyama komai na iya faruwa na'am
asalan huwa qawmun ala kulli nafsin bima kasabat wa ja'alu lillahi shuraka أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد
sai Allah ta'ala ya ci gaba da cewa afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat shin wanda yake tsaye ga kowace rai da abin da take aikatawa shin daidai yake da wanda ba haka ba Allah ta'ala yana tsare wato yana tsaye yana kulawa da kowace rai da abin da take aikatawa shin Allah wanda yake qa'imun wasu malamai suka ce qa'imun anan wajen ayyuman huwa alimun shin wanda yake sane ga kowace rai da abin take aikatawa ya zama duk abin da muke aikatawa a koye da bayyane alkhairi ko shari ya san da shi shin wanda ya kasance haka daidai yake da wanda ba haka ba sak Allah ta'ala qa'imun ne ala kulli nafsin bima kasabat an gane ai abin da muke aikatawa a bayyane da koye Allah yana sanar da shi inna Allah la yaqfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil bari wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi zulmati al ardh wa la ratabin wa la yabisin illa fi kitabin mubin wa ma tahmilu min unsa wa la tad'u illa bi ilmihi saboda haka Allah ta'ala wato yana tsaye akan kowace rai ga abin da ke aikatawa sannan wasu suka ce ma'ana qa'imun dinnan Allah yana tsarewa ai hafizun Allah ta'ala hafizun ne ala kulli nafsin bima kasabat Allah yana kiyayewa ga kowace rai ga abin da ke aikatawa duk wani abin da mutum ke aikatawa na alkhairi ko sharri Allah yana tsare shi Allah yana sanyawa mala'iku na musamman masu rubuta wa inna alaykum la hafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun saboda haka wanda yake yin wannan daidai ne da wanda baya yin wannan to idan ya zama to Allah shi ke yin wannan sai kuma ya zama to kana bautan gunki ko kana bautan annabawa ko kana bautan mala'iku wanda ba sa iya yin wannan abin da Allah yake yi kai daidai kenan shine Allah ke cewa a waja'alu lillahi shuraka amma kuma duk da haka duk da Allah shine qa'imul ala kulli nafsin bima kasabat sai gashi nan sai suka sanya ma Allah abokan tarayya kuma sai Allah ya ce kul samuhum kace musu ku ambaci wayannan abokan tarayya wayannan abokan tarayya da kuka sanya ma Allah shin suna da sifa ne irin na Allah su ma suna tsayuwa ne ga kowace rai ga abin da aikata suna iya halittar ku suna iya azurta ku suna iya ba ku lafiya suna iya kashe ku suna iya ba ku haihuwa shin wayannan da kuke bautawa din nan me suke iya muku wayannan da kuka sanya suka zamanto abokan tarayya na Allah ku ambata mana su muji suwaye da suwaye da suwaye domin mu sanya su a cikin ma'auni na shari'a am tunabbi'unahu bima la ya'lam ko kuna so ku ba Allah labarin abinda bai sani bane cewa ya Allah akwai wasu bayin Allah akwai wasu bayi wanda baka san da su ba suna da sifa irin naka suna iya yin halitta irin yanda kake yi suna iya azurtawa irin yanda kake yi suna iya bada lafiya sun san gaibi sun san kaza am tunabbi'unahu bima la ya'lam fil ard ko za ku iya bashi labarin ne abinda bai sani ba a doran kasa an bi zahirin min alqaul ko kuma za ku bashi labarin zahiri na magana ne magana da ya riga ya fito fili sai Allah ya ce bal zuyyina lil ladzina kafaru makaruhu a su dai kafirai zuyyina lahum makaruhu an riga an kawata musu makircin su ne an riga an kawata musu mummunan abu ne amma an kawata musu shi shedan ya riga ya kawata musu mummunan abu suna ganin shi kamar mai kyau afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana shin wanda aka kawata mishi mummunan aikinsa yana bautan gunki ya san bautan gunkin nan babu kyau amma shedan ya kawata mai bautan gunki har ya zamanto yana ganin wannan bautan gunki abu ne mai kyau sai Allah ya ce yanda al'amarin yake dai su dai kafirai an kawata musu miyagun aikin su wa suddu anis sabil kuma an kanke su daga bin hanya shedan ya yi musu amfani da dabaru ya kange su daga bin musulunci shedan ya hana su bin sunna shedan ya hana su bin maganan Allah subhanahu wata'ala wa may yudhlilillah fama lahu min had ai da ma duk wanda Allah ya batar ba shi da mai shiryar da shi ha wa man lam yaj'alillahu lahu nurun duk wanda Allah bai sanya masa ha an gano wannan ko duk haka duk wanda Allah bai sanya masa haske ba wato ba shi da haske lahum bu na'am
lahum ma'adabun fil hayati dunya wa la'adabu al-akhirati ashaq wa ma lahum min Allah
min waq haka wa'annan mutane da suke yin izgili ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna yin izgili ga musulunci sannan kuma suna bautan gumaka suna shirka suna da azaba a cikin rayuwar duniya a nan duniya sai Allah ya wulakanta su ya musu azaba Allah zai jarabe su da tsoro Allah zai jarabe su da talauci Allah zai jarabe su da rashin kwanciyar hankali ha suna da azaba a cikin wannan rayuwa ta duniya sannan wala azabul akhirati ashaq amma kuma su sani wato azabul lahira shi yafi tsanani ba wa ma lahum min allahi min wa kuma ba su da wanda zai kange su daga azaban Allah idan wannan azaba ya zo Allah shi kiyaye na'am
mathalul jannati allati wu'ida al-muttaqun tajri min tahtiha al-anharu hunna da'imun
wa billaha tilka 'urban alladhina ittaqaw wa 'urban al-kafirin mathalul jannati allati wu'ida al-muttaqun wato misalin aljanna ay siffan aljanna wanda aka yi alƙawari da shi ga masu takwa masu kiyaye dokokinsa tajri min tahtiha al-anhar ƙoramu suna gudana a ƙarƙashinta ita wannan aljanna din ukuluha da'imun wa zilluha, wato abincin ta adawame ne kuma inuwar ta adawame, abincin da baya yankewa. An gane kuma wannan abincin wani irin abinci ne? Duk wani abincin da mutum ke so. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid, suna da duk wani abin da suke so a cikin aljanna. Sannan sai Allah ya ce wa ladaina mazid, sannan kuma akwai ƙari daga wajenmu. Alare Allah ta'ala zai ce dan adam ya nemi duk abin da yake so, dan adam zai faɗa abin da yake so, sannan kuma Allah ya gaya mai abin da bai sani ba, sai Allah ya ƙara mai da shi. Akwai wani abin dadi wanda dan adam bai san da shi ba, sai Allah ya ce to na tambaye ka abubuwan da kake bukata a cikin aljanna, ka faɗi iya abin da ka sani, to ga ƙari kuma. An gane wannan ko? Saboda haka abincin aljanna da'imun, sannan wa zilluha da'imun, abincin ta a dawame yake, sannan inuwanta ma a dawame yake. An gane yake. Amma mu fa abincin mu a dawame yake. Za ga wata rana mutum ya ci abin da yake so ya ci, wata rana kuma ya nema ya rasa. Sai ga wata rana mutum yana so ya ci naman kaji bai samu ba, dole garin rogo zai sha. Haka ne? Kuma a aljanna duk abin da mutum yake so a cikin aljanna Allah zai bashi. An gane wannan aiki. To saboda haka abincin ta a dawame kuma inuwan a dawame. Kenan ya nuna aljanna dawamiya ce. Wannan ya zama raddi ga ƴan bid'an nan da ake kira jahiliya. ƴan jahiliya suna da fahimtar cewa da wuta da aljanna za su zo ƙarshe. Mutum zai shiga aljanna ya ji daɗi na wani lokaci. Ya ji daɗi na wani lokaci, daga baya sai wannan aljanna shi ma ya ƙare. Sannan ɗan wuta kafiri idan ya shiga wuta, zai shiga wuta na wani lokaci ne, daga baya sai wannan wuta ya huce, shikenan ko a duk duniya gaba ɗaya a mutu. An gane? Wannan shine aqida na jahiliya. To amma wannan aya ta yi daidai da aqidar su? Wannan aya ta nuna abincin aljanna a dawame titir, sannan inuwan aljanna shi ma har abada. Sannan Allah yana magana aljanna, yana magana cewa khalidina fiha abadan. Allah idan yana magana aljanna yakan ce za su dawama a cikinta har abada. Kaga babu ƙarshe kenan. Amma waɗannan mutane sai suka yi inkarin ainihin dawaman aljanna da inkarin dawaman wuta. To malamai sun yi ittifaki, duk mutumin da ya ce aljanna za ta ƙare ya yi ridda, saboda ya ƙaryata nassi na ainihin Alƙur'ani. An gane wannan ko? Sai Allah ya ce tilka uqubal ladzina taqaw, wannan shi ne ƙarshe na waɗanda suke tsoron Allah. Masu tsoron Allah ina ne ƙarshensu? Aljanna. Aljanna nana ƙarewa? Baya ƙarewa har abada. Wa uqbal kafirin an-nar, su kuma kafirai ƙarshen su shine ne wuta. Shi ma wuta an ce khalidina fiha abada, idan muka duba ayoyin nan misali. An gane wannan ko? Suna dawama a cikin wuta har abada. Ashe shi ma wannan wuta ba shi da lokacin yankewa. Wannan shine aqidar ahlus sunna wal jamaa. Irin waɗannan kalmomi in ana gaya muku suna da muhimmanci ku rike su. A ce maka duk mutumin da yake wuta da aljanna na ƙarewa, to wannan ya dauko aqidar bid'a, ba aqidar ahlus sunna bane. Idan kaga wani malami yana da awan sunna sai ya zo da irin wannan aqida cewa wuta na ƙarewa, to kai tsaye ka san wannan ba malamin sunna bane, malamin bid'a ne. An gane wannan ko? Misali kaga akwai abubuwa da yawa na aqida wanda da shi ake gane wannan ahlus sunna ne, wannan ba ahlus sunna bane. Misali kamar misali abin da ya shafi istiwa'i, ina Allah yake ci Allah yana ko ina? Ina Allah yake ci Allah baya ko ina? Ka san wannan menene? Kasan wannan yana da fahimta ne na bid'a. Ko kuma a ce masa maganar siffofin Allah, ya ce maka Allah ba shi da fuska, Allah ba shi da hannu, Allah ba shi da kafa irin nashi. Kai kuma sai ka ce mai Allah yana da fuska irin nashi, yana da hannu irin nashi, yana da kaza irin nashi. Duk abubuwan da Allah ya tabbatar a cikin Qur'ani ka tabbatar, shi kuma wancan sai kore. Sai aka ce maka kuma ahlus sunna ne shi yaya? Kasan wannan ba ahlus sunna bane. Ko kuma wani ya zo ya ce maka Al-Qur'ani ba maganar Allah bane. Ko ya ce maka Al-Qur'ani halitta ne. To wannan kalma Al-Qur'ani halitta ne baya fitowa a bakin mutumin da ya sunsuni sunna ko ya dan shafi sunna. An gane ko? Idan kaga mutum ya ce Al-Qur'ani halitta ne, zance na gaskiya yana da fahimta ne na jahiliya. Yana da fahimta ne na Mu'tazila. Ko da ya rude ka, yace ma shi ahlus sunna ne. To kai dama ka karanci aqidar ahlus sunna a littafin malaman sunna. An fahimci wannan ko? Ka karanci littafai irin su Ash-Shari'a na Imam Al-Ajuri, ka karanci irin su menene sharhu sunna na imam al-barbahari haka rance irin su aqidatu salaf ashabul hadith haka rance as-sunna na irin su ibnu abi asim da sharhu sunna na imam ahmad da sauransu to sai kaji wani mutum ya kawo ma wata aqida sabanin wannan to kasan wannan yana so ne ya yaudare ka ya raba ka da me da imanin ka ko yace maka babu ceto ko yace ba azaban kabari ko yace ba a ganin Allah gobe kiyama ko yace annabi isa ba zai dawo ba ire-iren wayannan miyagun aqidu to wayannan aqidu gabaki daya tun daga zamanin sahabbai har zuwa yau babu malamin sunna wanda ya yarda da ita an gane dukkan su gabaɗaya a cikin littafin sunna wanda duniya ta yarda da su ba aqidun ahlus sunna bane an gane wannan ko to saboda haka wannan shine ma'anan wannan magana idan mutum bai taba wane to ya bincika menene aqidan ahlus sunna sai ya tsaya kan sunna Allah shi ke mace mu an ce lokaci yayi ko to za mu tsaya a nan wajen insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk